Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Litinin 10 ga watan Fabrairun shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Jimlar mutane da suka mutu sakamakon coronavirus a kasar China wato ta kai sama da 900. Tsohon magajin garin birnin South Bend na Indiana Pete Buttigieg shi kuma zai shiga zaben fidda gwadi na farko a kasar a gobe Talata da zai kai ga kidayen wakilai. Ma'aikatar tsaron Amurka kuma ta fitar da sunayen wasu sojoji guda biyu da aka kashe su a wani wato da safiyan jiya Lahadi kenan a gunduman Shared a wani harbi da aka yi a Nangarhar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa wasu da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne sun kai wani hari da ya yi sanadiyar mutuwar mutum kusan 30. Muna tafa da ƙarin bayani. A Kamaru kuwa wasu mazauna yankin 'yan awaren ƙasar ne suka koka da zaben 'yan majalisa da na ƙananan hukumomi da aka yi jiya Lahadi.
Tagewen ba min da muna jana harbe-harbe da bindiga ba mu san su waye ba kuma ya tsoratar da mutane da yawa ba su fito ba.
Sannan muna tafa da shirin ilimi garkuwa dan Adam wanda Yusuf Aliyu Haran dake gabatarwa sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Jumlar mutane da suka mutu sakamakon cutar coronavirus ta kasar China ta kai sama da mutane 900 yayin da cutar take ƙara yaduwa a Burtaniya. Lamarin da ya kai ga gwamnatin kasar ta ayyana cutar a matsayin gagarumin barazana ga lafiyar jama'a. Jami'an kiwon lafiyar China sun ce an samu sababbin mutuwa wato da suka kai 97 a jiya Lahadi, abinda ya kai adadin mace-macen zuwa 908. Akwai sababbin waɗanda suka kamu da cutar da yawansu ya kai 362, lamarin da ya nuna raguwar yaduwar cutar ta kowace rana kuma yake ba da ƙwarin gwiwar matakan da ake ɗauka suna tasiri. Tunda barkewar wannan cutar ta shafi harkokin kasuwancin kasar ta China, kamar yadda ministan kasuwancin kasar Wang Bing ya bayyana. Ya ce wasu wuraren sayar da kayayyakin amfani musamman ma ga wato na gona duk sun ƙare, babu hatsi, babu man girki da sauran nau'ukan abinci irin su taliya. A ɗaya bangare kuma Burtaniya ta sanar cewa mutum hudu sun kamu da cutar a yau Litinin, abinda ya kai adadin mutanen da aka tabbatar da sun kamu zuwa 8. Ministan kiwon lafiyar kasar Matt Hancock ya ayyana cutar a matsayin barazana ga lafiyar jama'a, kada ya baiwa gwamnati ƙarin ƙarfin iko na keɓe mutane a wani mataki na kare yaduwar cutar. Tsohon magajin garin birnin South Bend na Indiana Pete Buttigieg zai shiga zaben fidda gwani na farko a kasar a gobe Talata da zai kai ga kidaye wakilai. Sakamakon zaben sharan fage na makon da ya gabata da wanda aka fitar ya fuskanci matsaloli da rikici dangane da lalacewar da manhajar da aka yi amfani da ita. Buttigieg ya samu ƙuri'u 14 a cikin wakilai 41 a Iowa, inda Senator Vermont Bernie Sanders ya samu 12, sannan kuma Senator Massachusetts Elizabeth Warren ita kuma ta samu ƙuri'u 8. Tsohon shugaban ƙasa Joe Biden shi ne ya samu ƙuri'u 6, yayin da Senator Minnesota Amy Klobuchar ta samu ƙuri'a guda ɗaya. Wani soja da ya fusata sanadiyar wata rashin fahimta wacce ta kaure a kan kuɗi ya harbe masu tafiya gefen titi yayin da yake dan karin gudu kenan da wata motar soja a ƙarshen makon da ya gabata a yankin da ake kira Nakomrach Sima. Akalla mutum 29 ne ya kashe, kana ya raunata wasu 60 a cikin harin. Jami'an tsaro sun harbe sojan hallahira bayan musayar wuta da aka ta yi da shi tsawon sa'o'i 12 a wata kasuwar zamani a jiya Lahadi. waɗanda harin ya ritsa da su sun hada da wani matashi mai shekaru 18 da haihuwa dake kan keke da wata matashiya dake tuka mota tare da ɗanta. Prime Minister Thailand Prayut Chan-o-cha ya yi fatan cewa wannan harbin na kan mai uwa da wabi zai zamanto na farko da ƙarshe a ƙasar, yana mai cewa babu wanda zai so hakan ya sake faruwa. Jama'ai sun bayyana sunan maharin a matsayin Sergeant Major Jakrapant Tuma. Prime Minister Prayut da 'yan sanda sun ce sojan ya samu rashin fahimta ce tsakaninsa da wani dan uwan kwamandansa akan wasu kudade na gida da aka sayar.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu leƙa taskar rahotanninmu. Yayin da Najeriya ke ci gaba da fuskantar matsalar hare-haren Boko Haram da na barayin shanu, an kai wani hari a garin Auno da ake zaton kungiyar Boko Haram ce ta kai, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum kusan 30 tare da kona wasu manyan motoci akan babbar hanyar Maiduguri. Ga rahoton da wakilinmu Haruna Daudabi ya aiko mana.
Wasu mutanen ƙauyen Auno kenan rashin jin daɗin su lokacin da gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya zarci wannan ƙauye game da harin da ake san cewa wasu ƴan ƙungiyar Boko Haram ne suka kawo wannan ƙauye a daren jiya, su kuma halaka wasu mutane da kona wasu motocin fasinjoji da ma motocin kaya. An yi zargin cewa waɗannan mahara sun kawo hari ne da misalin ƙarfe 10 surawa 'yan mintuna kan waɗannan kumban motoci da jami'an soja suka rufe musu hanya da misalin ƙarfe 5 na maraicin jiya, wanda kuma waɗannan mahara suka afka kan waɗannan mutane suka dinga bankawa motoci da kuma fasinjojin motocin da ma kayan da motocin ke dauke da shi wuta, wanda aka yi zargin cewa an kashe mutane 30 a wannan harin da kuma kona waɗannan motoci guda 18. Ga ma abinda wasu mazauna wannan garin ke cewa.
Me faru ne wannan?
Boko Haram ne suka zo suka yi wannan.
Dare dare?
A dare.
Kamar misalin karbe nawa?
Kamar misalin
kanana. An kona
gashi nan
kai kana nan ko a garin nan?
Ina nan a garin nan.
Eh, yi mun bayani me ya faru?
Abinda ya faru ja kamar karfe 9:37 haka kawai mutanen nan suka shigo su kadan suka fara harbi kan mutanen da aka rufe musu hanya sun kwanta motoci da dama aka kokkona, an kona mutane, an kace mutane, an diba mutane mata a mota aka tafi da su. Sojoji ba sa kwana da yamma suke fita
su suke kulle gate din kuma
su suke kulle gate karbe 5 ta na yi su tafi su bar garin. Haka kuma abun za su ya
faru ba soja kenan a gari?
Ba soja sun tafi.
Kai ma nan gari ne?
Eh, ni ma nan gari ne. Gama ni ma an kona gidanmu a yanzu ma.
Kai dan cikin wannan Auno ne?
Eh, ni dan cikin Auno ne.
To Allah ya rabu. Kai ba ka dan ina ne?
Dan Auno ne ne ma.
Eh, to me faru?
Abin da ya faru muna zonne ne haka kamar karfe 10 haka kawai sai muka ji harbi.
To, ji bayani.
Muna muka ji harbi shine sai muka gudu. A ji akwai wanda suka kwashe kuma akwai wanda suka kakkashe a tasha.
Motoci su waye wannan ga manyan motoci an kona haka. Motoci kuma da jari.
Motoci ne bobi. Wani ba bai taba zuwa mai duburi ba.
Taba zuwa ba.
Taba zuwa mai duburi ba. Eh, motoci hanya amma karfe nono ya ka tare hanya
kuma karfe nono ba bai cika ba, kuma mutane an tare su an tara su a nan wurin nan kuma an rufe su an tafi amma su kwana a wajen kuma ba wanda zai san kwana tare da su.
Sojoji ba ta kwana nan
ba wanda yake kwana, kawai za a tare ku ne a nan wurin nan a tsaye da ku a faka ku a nan wurin nan.
Shi ma dai gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya yi zargin cewa jami'an sojan ka rufe mashigar ne sannan su fice su bar kan iyakan ba tare da kasancewa a wurin ba, wanda hakan ke baiwa waɗannan maharan dama su zo su aikata yadda suke so. Sai dai kwamandan rundunar soja da ake kira garrison commander wato Brigadier General Sunday Igbenohie ya karyata wannan zargin yana mai cewa.
To gaskiya abun da ke ciki ba wai yaranmu ba su zama ba ne, abun da ba za ku gane ba ne shine da suna zama amma da dare suka shiga abu da muke kira ambush na kwanta bauna ba za ku gansu ba. A'a, jimana wasu lokaci suka tawo daga hanyar Jakana, wasu lokaci ma za su iya su bi su bayan mu daga hanyar Maiduguri su shigo. Shine asa aka yi gate na bayan nan, gate na bayan nan shine asa.
Wannan ya dai zargin cewa wannan shine karo na 6 da ake kai hari kan wannan kauye da ake kira Auno da rantsar da shi a matsayin gwamnatin jihar Borno. Haruna Daudabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Daudabi da wannan rahoton, yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar da sunayen wasu sojoji guda biyu da aka kashe su a harbi da ya auku da safiyar jiya Lahadi a gundumar Sherzad wanda ke gabashin lardin Nangarhar na Afghanistan. Sojojin sun hada ne da Sergeant Javier Jagua Gutierrez mai shekaru 28 da kuma Sergeant Antonio Rodriguez mai shekaru 28. Wasu ma'aikatan sojin guda shida kuma sun jikata a lokacin da wani sojan kawance na Afghanistan ya bude wuta akan dakarun sojojin Amurka da na Afghanistan din wanda yayi amfani da bindiga kiran machine gun, inji mai magana da yawun rundunar Amurka a kasar. Sa Mahmud shine gwamnatin lardin na Nangarhar.
Ya rasu muke amaliyat Rwandi da tarbusa kure mutum da malumman da ce aya da
yace ana ci gaba da bincike har yanzu ba mu san ko sojan shigan burtu yayi ba ko kuma lamarin da ya faru ne bisa kuskure. Ana ci gaba da binciken wannan batu. Wani jami'in ma'aikatar tsaron Afghanistan da aka saka sunansa saboda ba shi da izinin magana da kafafen yada labarai ya ce maharin sojan Afghanistan ne ya kuma yi musu da sojojin Amurka kafin ya bude musu wuta, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito. Jami'in ya kuma ce sojan ba shi da wata alaka da Taliban. Daga ƙarshe 'yan Koriya ta Kudu na murnar lashe ɗaya daga cikin manyan lambobin yabo wanda aka bayar a bikin karrama masu ruwa da tsaki a harkar fina-finai na Oscars da aka yi a birnin Los Angeles na nan Amurka. Daraktan Bon Joon-ho ya lashe kyautan rukunin fina-finai da suka fi kyawun hotuna da kuma fim ɗinsa wato mai suna Parasites wanda aka yi a bikin Oscars wanda aka yi a karo na 92.
Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu. A Kamaru an kammala kada ƙuri'ar zaben 'yan majalisun dokoki da na shugabannin ƙananan hukumomi a duk faɗin ƙasar. Ana kuma sa ran sakamakon zaben shugabannin ƙananan hukumomin zai fito a cikin sa'o'i 74, yayin da shi kuma na 'yan majalisar dokokin sai nan da makonni biyu hukumar zaben ƙasar za ta bayyana shi. Sai dai wasu mazauna yankin 'yan awaren ƙasar da ke amfani da harshen Ingilishi sun koka da yadda aka gudanar da zaben, yayin da wasu suke ganin akasin haka. Ga rahoton da wakilinmu Muhammad Awal Garba ya hada mana.
Cikin awoyi 72 ne da yi ake dakon sakamakon zaben kananan hukumomi na 'yan majalisar dokoki na kasar, kuma cikin makonni biyu ne hukumar zaɓe mai zaman kanta Elecon ko Election Cameroon za ta bayyana waɗanda suka samu nasara. Sai dai a ɓangaren 'yan awaren ƙasar ta Jamhuriyar Cameroon an gudanar da zaben cikin ɗarɗar. Alhaji Mutare Baminda ya yi mana ƙarin haske kan yadda al'amuran zaben suka gudana.
Mutane 'yan tsiraro sun dan fito. To amma lokacin da zaɓe ya fara kuma a nan birnin Baminda ta gewayen Baminda muna jana harbe-harbe da bindiga, ba mu san suwaye ba, kuma ya tsoratar da mutane da yawa ba su fito ba. Ga kuma cewar an cika nan Baminda da soja da 'yan sanda, kuma akasarinsu za su yi zaɓe a nan. Kuma mu duka mun san cewa wanda za su zaɓa jam'iyya mai mulki za su zaɓa. Saboda haka nan wannan duk shiri ne na magudi na ganin cewa jam'iyya mai mulki ta lashe zaɓe. Duk wani maharbin da ake da bindiga kaga duk zai tsoratar da mutane. Jam'iyya kuma mai mulki tana da sojoji wanda za su zo in sun saka shi kenan magana ya kare. Ga sayen da suka yi na ƙuri'u, suna sayen ƙuri'a sosai. Ainihin abin da ya to gashi nan yana tafiya, mutane dai kalilan sun fito. A wani wajen in ka shiga cikin polling station ba wanda ya yi zaɓe, sai mutum ɗaya, wato shi chairman ko kuma chairman da memban shi mutum biyu ko mutum uku za ka gani sun yi zaɓe a ciki.
Alhaji Sharubutu shikan ya ce sai dai hamdala.
Da aka samu an gudanar da zaɓe cikin ramin lafiya a wayansu wuraren, amma muna jira dai nan da 'yan kwanaki kaɗan, wato nan da kwana biyu ko uku zaba da sakamakon zaɓe.
To ya kake ganin gwamnati ta ɗauki matakan tsaro ta ko ina ne da kuma ganin cewar an tabbatar zaɓe ba tare da maguɗi ba?
Gwamnati ta ɗauki matakai sosai kuwa, domin a gaskiya
an gudanar zaɓe ba wani tashin hankali a wuraren dai da muka duba domin ko a can sashin ma a Sudwest da Northwest ba mu ji cewa an yi wani tashin hankali ba. A gaskiya an gudanar zaɓe cikin lumana kuma da sauki.
Ko da yake hukumar zaben na kasar ta Kamaru ta sanar da cewa mutane miliyan 5.5 ne za su kada ƙuri'unsu, amma ba a samu tururuwa na jama'a ba. Kaso 25 ne cikin 100 kacal suka kada ƙuri'unsu a fadin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba da wannan rahoton. Daga Kamaru sai Jamhuriyar Nijar, inda ɗalibai suka gudanar da taron addu'o'in tunawa da 'yan uwansu da jami'an tsaro suka bindige yayin zanga-zangar ranar 9 ga watan Fabrairun 1990. Ƙungiyar ɗaliban ta ƙasa wato USN ta jaddada aniyar ci gaba da gwagwarmayar ganin an gudanar da bincike da zai ba da damar zaƙulo masu hannu a wannan ta'asa don gurfanar da su a gaban shari'a, ko da abin zai kai ga kotun ƙasa da ƙasa. Daga Yamai ga rahoton da wakilin Musulun Mumin Barma ya aiko mana.
Lalite! Sande no martir! Sande no martir!
Dubban ɗalibai ne suka hallara a dandalin da ake kira Place de Martir da ke birnin Yamai a wannan litinin domin tunawa da ɗalibai uku da suka kwanta dama a ranar 9 ga watan Fabrairun 1990 bayan da jami'an tsaro suka buɗe musu wuta lokacin wata zanga-zangar tayar da mahukunta daga barci game da matsalolin ɗaliban wancan lokaci. Abdu Musa na daga cikin waɗanda suka fito a yau.
Ɗalibai na jami'ar Abdu Muni shekara 30 da sun ka wuce, matsalar da ta dame su shine ba su da wurin kwana isasshe, ba su cin abinci mai kyawu, su har matsala na bisa na transfer. Daga dalilin haka, daga marshi ne sun ka tayi an ka samu an kashe su lokacin ikon soji.
Shekaru 30 bayan faruwar wannan al'amari har yanzu ana ci gaba da jan kafa wajen gudanar da binciken da zai bada damar hukunta masu hannu a wannan kisa. To amma a cewar sakataren kungiyar ɗalibai ta USN Idar Algabid, gaskiya za ta bayyana ko ba jima ko ba dade.
Ya kamata yau a gane da ɗalibai ba su yarda ba, kuma ba su mance da wannan kashin kai wanda aka yi yau shekara 30 baya. Kenan mun yarda in aka ci gaba da kokowa wataran wani abu yana ihara, kenan mu a wajen za mu ci gaba da wannan kokowa har mu ga abin da zaba dawo.
A shekarar 2017 ma wani dalibi ya rasa ransa lokacin da jami'an tsaro suka kutsa jami'ar Yamai a wani lokacin da dalibai ke shirin gudanar da zanga-zanga. Abinda mataimakin sakataren kungiyar dalibai ta Yunun Hashimu Abdulrahman Muhammad ya ce,
za mu gani nan da dan lokaci kadan shin wai abun nan ana dauka shi da muhimmanci ne koko dai muka ga ya gagara, za mu tai hakotunan kungiyoyi na duniya gaba daya, za mu tuntube su ce musu ga wa abun da ke wakana a cikin kasar Jamhuriyar Niger abu ne wanda bai dace ba, ana kashe dalibai in sun huto gangami ba gangami na tashin hankali ba. To bai kamata ba a ce cikin kasa mai aiki da demokradiya kamar kasar mu a ce ana kashe dalibai.
Dukkan gwamnatocin da suka gabata a nan Niger har izuwa wace ke ci a yau sun sha alwashin hukunta masu hannu a kisan dalibai Abdu Mamman Sagir da ya saka kai ne da Aliyu na Hantsi. To amma har yanzu hakar kungiyar dalibai ta USN ta kasa cimma ruwa, duk da cewa zanga-zangar ta 9 ga watan Fabrairun 1990 ta taimaka wajen mayar da wannan kasa akan tafarkin demokradiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 10 na safe da minti 19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam
can hakika ba da tangarda ba.
Jama'a masu sauraron da wannan yammacin litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. A cikin shirinmu na makon da ya gabata mun fara duba mahimmancin kundin tsarin mulkin Najeriya da kuma tanade-tanade da yake tattare da su. A yau ma barista mai nasara Kogo Ibrahim Faskari zai daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata.
Ka bayyana tanade-tanade waye ne ake da su a cikin kundin tsarin mulkin nan dake kare ma dan kasa haƙoƙinsa. To bari in dauke tsarin mulkin Najeriya alal misali. Sashe na 1 na tsarin mulkin Najeriya yayi bayanin cewa babu wani tsarin mulki wanda yake ko kuma wata doka wadda take samu da wannan doka ta kasa. Duk wata doka wadda ta yi karo da wannan doka to rosassiya ce. Sashe na 2 ya ce Najeriya ƴantaccen kasa ce. ƴantaccen kasa ce kuma ba wanda zai shugabance ta sai daidai da yanda ƴan Najeriya suka yi tsari kuma suke so a shugabance su. Sashe na 3 na tsarin mulkin Najeriya ya fito yayi bayanin cewa tsarin gwamnati ko kuma shugabancin kasar nan ya kasance bene ne mai hawa uku. Akwai gwamnatin tarayya, akwai gwamnatin jiha, akwai kuma karamar hukuma, sannan kuma akwai gundumomi da sauran kanana-kanana da suke yanke karkashin karamar hukuma. Sashe na 4 kuma ya fito yayi bayanin cewa gwamnatin Najeriya ta kokari ta samu waɗanda suke masu yin dokokin kasa sune ƴan majalisa wala Allah a tarayya ko kuma a jiha ko kuma a karamar hukuma. Sashe na 5 kuma ya fito yayi bayanin cewa wajibi ne a samu waɗanda za su aiwatar da waɗannan dokokin, ma'ana sune ministoci da shugabannin sassa daban-daban na gwamnati a tarayya ko komishinoni da shugabannin sassa daban-daban a matakin jiha ko kuma shugabannin hukuma daban-daban waɗanda suke karkashin karamar hukuma. Sannan sashe na 6 shi kuma ya kawo guzuri na cewa idan an samu sabani a tanade-tanade na waɗannan aikin ko kuma karya dokokuna ko kuma yanda ake tafiyar da shi ba daidai ba, to ga waɗanda za su yi fashin baki akan yanda doka take, wanda ya kamata akwai hukunci su hukunta sune bangaren alƙalai ko bangaren tsarin shari'a, sune sashe na 6 na tsarin mulkin na Najeriya. Sannan sashe na 7 na tsarin mulkin Najeriya shi kuma ya tafi da tsare-tsare na cewa ƙasar nan ta kasance ƙasa ce wadda take tana dunkule, tana da haɗin kai, tana da kuma ƴanci na ɗan adam. Sannan bayan nan aka zo tun daga sashe na 33 zuwa sashe na 46 na tsarin mulkin Najeriya aka yi tanade-tanade na ƴancin ɗan adam. Sashe na 33 ya magana cewa ƴanci ne naka ka samu rayuwa ka yi rai ma tukunna. Sashe dan zin baka da rai ai ba amfanin duk wani tanade-tanade. Sashe na 34 kuma yace ƴanci ne na a mutunta ka a matsayin ɗan adam, dan mutum na da daraja na da girmamawa, shi kanshi Allah ya sa daraja mai girma ga mutum, to saboda haka a darasta a girmama mutum shine respect to human dignity. Sashe na 34 kenan. Sashe na 35 kuma yayi magana cewa nauyi ne ga hukumomin da suke su kare maka lafiya ta kasance kana da iyalinka, kana da gidanka, kana da inda ka shiga ya zama naka ne, ba wani wanda zai shigo sai an yi sallama da sauransu. Sashe na 36 kuma yace ai maka shugabanci na adalci, ayi shari'a tsarin shari'a wadda take babu bambanci tsakanin mai shi da mara shi, babu bambanci tsakanin soja da fara hula, babu bambanci tsakanin dan siyasa da mai jefa ƙuri'a, babu bambanci tsakanin attajiri da labura, babu bambanci tsakanin sarkin musulmi da dogari, babu bambanci tsakanin kowa da kowa. Idan dai an zo gaban kuliya to akwai daidaito, akwai ƴanci, ko da baka da kuɗin da zaka iya daukar lauya wajibi ne akan gwamnati ta nemi lauya da zata baka wanda zai kare ka. Sannan kuma aka yi bayanin cewa komin girman laifinka, ko da laifinka ya kai Mount Everest ne wanda ya fi kowane tsawo a duniya, ko da laifinka ya kai girman dutsen Zumarok ko dutsen Uhudu ne, to nauyi duk wannan laifin da kai subul kake wankake kake har sai idan kotu ta yanke hukunci an tabbatar da laifi akan ka, shine hurumi na sashe na 36 na tsarin mulki. Sashe na 37 kuma tsarin mulki ya zo ya magana cewa dole ne a baka dama ta kai kokari kai duk tunanin da kake yi na kokarin mu'amalar neman na kanka. Sashe na 38 yace akwai dama da kake da ita a matsayinka na dan kasa ka yi tunani ko ka gina wani ra'ayi na kanka, ma'ana ka yi ra'ayin cewa a'a dabbobi abubuwa ne na a yanka su ko dabbobi abubuwa ne na a bauta musu, duk wannan ƴancin ka ne. In ka ga dama ka ce kana da addini kaza, in ka dama ka ce baka yarda da addini ba, wannan ƴancin ka ne na dan kasa. Sannan sashe na 39 yace kana da ƴancin da waɗannan abubuwan da suka kirfa maka a rai ka yarda da su, kana da ƴancin da zaka yi wawwatsa su ko ina don ka nemi magoya baya, wala Allah wa'azi ne zaka je ka yi ko kakaki zaka dauka ka hura ko gidajen radio zaka kafa koya, to kana da ƴancin da zaka yi wannan. Sashe na 40 yace kana da ƴancin da zaka kafa ma kanka kungiyoyi, ka yi kungiya da sauransu, ka yi kungiya a karkashin kungiyar nan ka zo ka yi duk abubuwan da ka yi. Na 41 kuma yace kana da ƴancin da ka zaka tafi a cincirundo idan baka shiga cikin hurumin ƴanci na kuma wasu ba, bayan ka faka ka kungiya ku zo ku yi duk abubuwan da za ku yi, wala Allah taro ne na maulidi ko taro ne na wata muzahara ko taro ne ko ma dai wani irin taro ne daidai da abin nan ɗinka. Sannan sashi na 45 na tsarin mulki yace duk waɗannan tanaje-tanaje na ƴanci da aka baka, duk wannan dama da aka baka, ana iya rike wannan dama, ayi tarnaki a shaƙe wuyan wannan dama din. Idan baka dama din zai bada hurumi na ka shiga cikin haƙƙin wasu ƴan adam, ko ka shiga cikin haƙƙin gwamnati, ko kuma mafi akasarin masu yawa a ƙasar mu za su cutu. Idan zai kawo cutuwa ga lafiyar jama'a, ko tsaro na jama'a, ko tsaro na ƙasa, ko mutuncin ƙasa, ko wani abu, to za a hana maka wannan dama din. Sannan aka ce idan kuma kana zargin cewa ba a waɗannan ne dalilan da yasa aka yi tarnaki aka hana maka wannan dama ba, sashe na 46 na tsarin mulkin Najeriya yayi bayanin cewa kana iya kaje ka ɗaukaka wannan ƙara a babbar kotu ta ƙasa.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, musamman Madina Dauda da baƙon namu barista mai nasara Kogo Ibrahim Faskari, sai wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Madalla gaida Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ta hanyar email.
A yau saƙonmu na farko ya fito daga Hussein Abba Damban. Yace matakin hana a caba da keke napep a jihar Lagos ba ƙaramin abin damuwa ba ne. Da fatan masu ruwa da tsaki za su shiga lamarin. Sai kuma saƙon da ya fito daga Babangida Mato. Yace muna fatan taron da shugabanninmu na nahiyar Afirka suke yi a ƙasar Habasha ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Domin a baya an sha yin irin wannan tarurrukan, amma ba mu ga wani ci gaba ba. Muna fatan alheri a wannan lokacin, domin halin da nahiyar Afirka ta shiga na taɓarɓarewar tsaro. Muna addu'a Allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa. Amin. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Dauda Hudun Guru. Ya ce, salam VOA Hausa, don Allah ku bani dama ne kira ga gwamnatin Najeriya da cewa ya kamata ta ɗauki shawarar da dattawan ƙasar suka bayar da muhimmanci, domin wallahi matsalar tsaro a ƙasar ta kai makura. Fatanmu dai Allah ya kawo mana sauƙi. Amin. To jama'a, ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum. Godiya muke yi.
Madalla gaida Binta Isra da wasiƙon masu sauraro. Yanzu kuma ga Baba ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Jumlar mutane da suka mutu sakamakon coronavirus a China ta kai sama da 900, yayin da cutar take ƙara yaduwa a birnin wato a Burtaniya. Lamarin da ya kai ga gwamnatin ƙasar ta ayyana cutar a matsayin gagarumin barazana ga lafiyar jama'a. Tsohon magajin garin birnin South Bend na Indiana, Pete Buttigieg, zai shiga zaben fidda gwani na farko a ƙasar a gobe Talata, da zai kai ga kidaya wakilai. Ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar da sunayen wasu sojoji guda biyu da aka kashe su a harbi da ya auku da safiyar jiya Lahadi a gunduman Sherzad wanda ke gabashin lardin Nangarhar a Afghanistan. Wato ma'aikatar tsaron Amurka kuma, wato sojojin sun hada ne da Sergeant Javier Jagua Gutierrez mai shekaru 28 da haihuwa, da kuma Sergeant Antonio Ray Rodriguez mai shekaru 28.
Masu sauraro da takaitattun labaran, muka kawo karshen shirin a wannan lokaci. Sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya, da kuma Julie Lillis Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyan mu na yau Rob McLean, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya, sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma a dakaci shirin yau da gobe.